من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معكم وديع الجنجنة سنقارة بطاق الله سبحانه وتعالى wanda cikin hikimar sa da horewar sa ya dawo da mu wannan safiya ta asabar. Yau muna 30 ga watan Jumadal Akhira, hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1442. A gida miladiya yau 13 ga watan 2 shekara ta 2021. Mun dawo don ci gaba da karatun littafin Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Na babban malamin addinin musulunci al-Imam al-Jalil Muhammad ibn Abdul Wahhab, muna fatan Allah madaukakin sarki kai haske kabarinsa. Idan ƴan uwa ba su manta ba, satin da ya gabata mun karanta babin da ke magana akan da'a, babin da malam ya bude shi, babu man ata'a al-ulama wal umara fi tahrim ma ahalla Allah aw tahlil ma harrama Allah faqad ittakhadhum arbaban min dunillahi. Babin da ya magana akan cewa duk wanda ya da'a ga malamai da shugabanni cikin halas ta haram ko haram ta halas, to hakika ya rike su ababen bauta tare da Allah. Mun ji cewa asali da'a ga baki ɗayanta ta Allah ce, da'a ga baki ɗayanta ta Allah ce, ko dai umarni ya zo a cikin Alkur'ani mai girma ko hanyi, ko yazo a cikin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko hanyi. Duk wata da'a tana raka da'a ga Allah da manzansa ne. Idan aka mai da da'a ga Allah da manzansa ita ce asali, to an bude kofan addini. Amma idan aka dauka da'a ga Allah ko ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama rakiya take yi, to hakika an riki waɗanda ake ma da'an koma bayan Allah da manzansa ababen bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Mun ji cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yi da'a gare shi, a yi da'a ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma a wurin da'a ga malamai da shugabanni sai bai jaddada a yi wannan da'an ba. Ya ce ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ku yi da'a ga Allah, ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ati'u Allah, ati'u yace ayi da'a ga Allah, wa ati'ur rasul ayi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wurin malamai da shugabanni sai yace wa ulil amri minkum, yace wa ati'u ulil amri minkum. Saboda an nuna maka cewa da'a ga malamai da shugabanni yana raka da'a ga Allah subhanahu wataala. Da haka duk wanda ya dauki malamai da shugabanni ya mai da da'an su ita ce asali, duk abin da ya zo daga Allah ko daga Annabi sai ya auna da umarni ko hannun wani malami ko wani shugaba, to hakika ya aje wannan shugaban a matsayin allantaka ko ya aje wannan malamin a matsayin allantaka. Don haka ya dauke shi abin bauta tare da Allah subhanahu wataala. Mun ji cikin hadisan da malam ya kawo a ƙarshe, hadisin Adi bin Hatim bin Abdullah al-Ta'i radiyallahu ta'ala anhu, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah subhanahu wa ta'ala cewa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam. Yahudi da Kirista sun rike malaman su da masu bauta a cikin su ababen bauta tare da Allah. Wannan aya ce daga cikin ayoyi a cikin suratul Tauba. Lokacin da Adi bin Hatim ya ji wannan aya daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai yake ce ma Annabi, ai mu ba ma bautan malamanmu da masu bauta a cikin mu. Kasancewarsa da Kirista sai ya musulunta. Kuma gashi ya ji Qur'ani ya ce Kirista da Yahudu suna bauta ma malamai, suna bauta ma shugabanni. Shi kuma sai ya dauki cewa in aka ce bauta ana nufin wanda ka fadi kai masa sujada ko wanda kai masa ruku'u, shi kadai ne bauta a wurinsa. Sai manzon Allah ce ba haka ake nufi ba, ashe malamanku ba suna halasta muku haram kuma ku dauka wannan halas bane? Ku dan rage wannan abin da a cikin littafi a cikin littafin da Allah ya saukar abu kaza haram ne amma malamai sai su ce a halas ne babu laifi sai kuma ka dauka cewa lalle wannan abin halas ne yace a suna yin wannan yace sukan kuma dauki wani abin da yake halas ne a cikin littafin da Allah ya saukar a Taura ko Injila sai malaman ku su ce daga yau mun haramta Muhammad yace a muna yin wannan tabbas annabi yace fatilka ibadatu to wannan ita ce bautar da kuke musu to ashe da wannan duk wanda ya dauki wani malami ko wani shugaba ko wata mata ta dauki miji ko miji ya dauki matarsa ko wani ma'aikaci ya dauki ogansa ko wani daga cikin mutane ya dauki wani yana iya halasta mishi abinda Allah ya haramta ko ya haramta mishi abinda Allah ya halasta to hakika ya rike shi abin bauta tare da Allah subhanahu wataala mun ji cewa abin ya kasu kashi biyu zuwa uku akwai wanda zai rika da'a ga malamai ko ga shugabanni cikin abin da yake sabanin abin da yake shine hukuncin Allah amma kuma ya gamsu ya yadda cewa abin nan da malamin mu ya tsara ko abin nan da wannan shugaban ya tsara shine daidai dan haka ko dai ya yadda akan cewa dokan malamin nan ko dokan shugaban nan yafi na Allah dan haka zai mishi da'a akan haka wannan qat'an kaga kafiri ne babu wani taba ba akai ko kuma ya yadda cewa dokan nan yana daidai da dokan Allah kamar yadda a Qur'ani ko a cikin hadisi ga dokan da Allah saukar shi ma malamin mu ga abin da ya tsara kana da zabi in kaga dama ka dauki wancan kaga dama ka dauki wannan duk daya ne to shi ma duk wanda yake da wannan aqida shi ma aqida ce ta kafirci ko kuma mutum ya tunanin cewa tabbas dokan Allah tafi ita ce gaskiya dokan Allah da manzansa ita ce gaskiya abinda malamin mu ya kawo kuskure ne amma ni dai ban faɗa mishi ba amma dai na da ba daidai bane to wannan mutum mai zunubi ne bai faɗa daga cikin rukunin kafirai ba hukuncin shi mai zunubi saboda ya gabatar da da'a ga Allah ko kuma ya gabatar da dokan Allah da dokan Annabi sallallahu alaihi wasallama akan wata doka kuma yayi da'a ga wani ne alhalin yana tuhuman kanshi ya san cewa yayi kuskure to wannan ba zunubi bane hukuncin sa ɗaya da mutumin da yayi zina ko ya sha giya ya san haramun ne amma sai ya sha kaga wannan bai kafirta ba sabanin wanda zai je ya sha giya yana jin cewa shan giya ya halasta ko zai je ya saka yana jin cewa saka ya halasta shi kuma kaga wannan kafirci to wannan abin da muka tattauna kenan ko in ce kadan daga cikin abin da muka tattauna kenan satin da ya gabata to babin da zamu shiga yana da alaka da wannan babin da ya gabata shine babu qaulillahi ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida malai ce babin da zai magana akan ma'anan fadin Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk har zuwa karshen aya wannan aya ce ko kuma ce rukunin ayoyi ne a cikin suratul nisa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan hukunce hukunci da aje hukuncin Allah da dokan Allah a mai da hukunci zuwa ga bayin Allah subhanahu wa ta'ala ila an fahimta shi yasa zaka ga suna da alaka da wancan babin da ya gabata wancan babi yana magana akan da'a wannan babi kuma yana magana akan hukunci to duk zubin su ɗaya ne buru mu karanta ayan buru mu karanta ayan mu ji abin da Allah subhanahu wataala yake cewa akan ta yake cewa alam tara ila alladhina yaz'umuna ashe baka ga waɗannan da ke riya annahum amanu bima unzila ilayka cewa lalle sun yi imani da abin da aka saukar gare ka kaga ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alam tara din ba na kowa da kowa bane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake magana shi me yasa saboda ya ce yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka suna riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka kaga saukar da qur'ani ai akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai aka yi ta wama unzila min qablik suna riya cewa sun yi imani da littattafan da aka saukar kafin kai an saukar da littattafai da dama ga annabawan Allah subhanahu wataala mabambanta amma kuma tare da wannan riya wanda suke yi yuriduna ayyatu hakamu ila taghut suna son su ga daukan hukuncin su suna kaiwa zuwa ga daugun wa qad umiru bihi alhalin an yi umarni a kafirce ma daugun wa yuridu shaytanu ay yudillahum dalalan ba'ida shaytan kuma yana nufin ya batar da su bata mai nisa iya abinda malaka kawo kenan amma ci gaban ayoyin wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila rasul ra'aita almunafiqin yasudduna anka sujuda idan ka ce musu ta'alu ila ma anzala Allah ku taho ai aiki da abinda Allah ya saukar wa ila rasul abi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ra'aita almunafiqin sai ka ga munafiqai yasudduna anka sujuda suna kauda kai daga gari ka ba sa su Allah ce fa kaifa idza asabatum musibatu bima qaddamat aydihim ina za su yi da kansu ina za su saka kansu idza asabatum musibatu idan wata musiba ta fada musu a rayuwar duniya kaman wancan ayar da muka karanta fali hadaral ladina yukhalifuna an amrihi an tusibum fitnatun to ita ce nan musibatun kuma ina za su saka kansu idza asabatum musibatun idan musiba ta fada musu bima qaddamat aydihim saboda ababen da hannayensu suka aikata summa ja'uka sannan sai su zo maka a wannan lokaci sai ka ji suna na yahlifuna billahi suna rantsuwa da Allah in aradna illa ihsana wa tawfiqa wallahi tallahi mu ba wani abu muke nufi ba muna nufin daidaitawa ne ka san muna zama kasa daya al'umma daya muna zama ne tsakankanin musulmi da kafirai in aka ce za a yi hukunci da hukuncin Allah kawai za a iya samun matsala za a yi wane wallahi mu dai abin da muke nufi in aradna illa ihsanan mu muna nufin kyautatawa ne muna son a samar da zaman lafiya da fahimtar juna da haɗin kan ƙasa wa tawfiqan a ɗanyi balansin tsakankanin musulmi da kafirai wayannan su ne rukunin waɗannan ayoyi a cikin suratul nisa to idan ka kalli ayoyin gabaki ɗayan su guda uku nan ayoyi ne waɗanda yake babban abin da suke magana akai shine ɗaukan hukunci zuwa ga wani Allah da aje hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a cikin littafi da hukuncin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi wannan na daga cikin kofofin da mutane suka zama munafiqai akan ta saboda kaji qur'ani ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila ar-rasul ra'aita al-munafiqin yasudduna anka sujuda sai kaga munafiqai suna kauda kai ba sa son a ce ai hukunci da littafin Allah ai hukunci da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kiyamci abinda Allah ya sauka ya kiyamci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ya fada cikin munafinci munafinci ta aqida munafincin da ke maida mutum murtadi ya zama yayi riddiya ba addinin musulunci munafincin da ake cewa shine boye kafirci a cikin zuciya da bayyana musulunci duk wanda ya ajali tafin Allah da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hukunci zuwa ga dagutu to wannan hakika ya zama munafiki daga cikin munafiki kuma wannan kafirci ne daga cikin nau'o'in kafirci hukunci ya kasu kashi uku kamar yadda malamai suke bayani akwai al-hukm al-qadari hukunci na kaddara wato ababen da Allah ya zata a wurin gudanar da bayansa kowa ya sani cewa Allah shike halittar abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma shike jijiyoyi al'amura cikin mu babu wanda aka yi shawara da shi lokacin da za a gina halittarsa cewa wani irin launi za a yi maka babu wanda ke da wannan duk cikin bayi ga baki daya har annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya shawara da shi ba halittar mala'iku ba ya shawara da su ba halittar wuta da aljanna da sama da ƙasa duk ba a yi shawarar kowa ba wannan hukunci ne na Allah shi kadai haka nan inda Allah ya tsara yadda duniya za ta gudana bayansa za su gudana wannan hukunci ne na Allah na kaddara babu wanda ke da hannu a ciki Allah ya tsara bayi su rika rayuwa ta hanyar in sun shaki iska ya tsara su rika rayuwa in sun ci abinci ya tsara cewa sama ta daukaka ya tsara kasa ta zama shimfidaddiya a kasa ya tsara itatuwa su fitar da ganyayyaki su fitar da ya'ya ya tsara komai da komai babu wanda ke ta baba akan wannan ya tsara idan mace za ta haifi da shine da zai zauna a cikin ta tsawon wani lokaci daga nan ya fito daga nan ya fara girma yanayi bayan yanayi bayan yanayi duka wannan alhukmul qadari ke hukunci na kaddaran Allah babu wanda ke da hannu a ciki to kamar yadda ka yadda cewa wannan hukuncin na Allah ne babu wanda ke da hannu a cikin halitta da mallaka da jujjuya al'amura to haka nan ya wajaba ka yadda da hukunci na biyu shine al-hukmu shar'i hukunci na shari'a tunda ka yadda Allah ke da wancan to dole kuma ka yadda cewa tsara yadda za a gudanar kuma na Allah ne ayi kaza a matsayin na yadda ayi a bar kaza a matsayin ban yadda ayi ba to dole ka yadda da wannan shi kuma na Allah ne da haka duk abin da Allah subhanahu wataala ya shar'anta gabayinsa to wajibi ka sallama kuma ka mika wuya kamar yadda ka yadda da cewa wancan hukuncin na Allah ne haka nan kuma hukunci na uku al-hukmul jaza'i hukunci na sakamako wanda yayi abu kaza ayi mishi kaza wanda yake yin abu kaza ayi mishi kaza sannan wanda yayi kaza gobe kiyama ga hukuncin shi abin mai kyau ko mai kyau duk waɗannan nau'o'in hukunci guda uku ga Allah ne shi kadai ba shi da abokin tarayya shine ma'anan fadin Allah subhanahu wataala fal hukmu lillahi al-'aliyyil kabeer da yazo a cikin sura ghafir cewa hukunci fal hukmu hukunci lillahi al-'aliyyil kabeer ga Allah ne kadai al-'aliyyu mafi girma al-kabeer mafi girma da haka sai da aka kawo girman Allah sannan aka kawo aka raba shi da wancan hukuncin to idan ka yadda Allah al-'aliyyu ne Allah shine mai girma al-kabeer ne mai girma to ka yadda cewa al-hukmu lahu hukuncin nan duka nau'o'insa guda uku nan na Allah ne subhanahu wa ta'ala inil hukmu illa lillahi hukunci ba shi a hannun kowa sai a hannun Allah subhanahu wa ta'ala to da haka dole ne mutum ya yadda waɗannan abubuwa shi yasa ko sabani ne tsakankanin bayi to abinda Allah ya wajabta shine a maida al'amarin ga Allah fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul a cikin halin halayyan zamantakewa an samu sabani an samu rashin fahimta to abinda yake wajibi shine kowa ya dauki abinda yake da sabani akai a maida shi zuwa ga Allah subhanahu wataala idan an maida shi zuwa ga Allah da manzansa Allah shine zai hukunci kenan da aka hukunci ga Allah ne subhanahu wataala to kafin mu shiga cikin babin a gurguje a bari mu bayanin bambance-bambancen da ke tsakankanin daukan hukunci zuwa ga wani Allah kamar yadda muka yi bayani akan hukuncin da'a cewa da'a ya kasu kashi biyu in ba ku manta ba cewa mutum yana iya yin da'a ga malamai da shuwagabanni fi ibdali asali addini gurin canza asalin addini wannan shine muka ce kafirci amma mutum kuma yana iya da'a ga shuwagabanni da malamai min janibil amal ta janibin aiki shi kuma wannan ba kafirci bane kamar yadda muka yi bayani to a hukuncin hukunci al'amarin hukunci da yawa wani littafin Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama abinda suke cewa duk wanda ya dauki hukunci ya kai ma wani Allah dagutu kenan idan yana kudirin cewa wannan hukuncin yafi hukuncin Allah to wannan kafirci ne kamar yadda yake da dama daga cikin munafikan yan boko suke dauka ila an fahimta munafikai suna daukan cewa qur'ani ya tsananta abubuwa qur'ani ya sauka shekara dubu duniya yanzu akwai civilization akwai waye akwai waye akwai waye dole abin da yake kamata mutane su zauna su kalli yanayin su da rayuwansu da zamantakewansu su tsara ma kansu irin dokokin da ya kamata su yi hukunci shi akwai ɗan boko da suke da wannan fahimtar da yawa wannan la shakka duk wanda ke da wannan munafiki ne munafiki kuma wanda yake ya sa yayi radiya bar addinin musulunci na faɗa muku kwanaki cewa bai wuce wata biyu ba muna zaune a wurin wani malami suna tattaunawa da wani yana ce mishi shi yana fahimtar musulunci yayi zalunci da yace idan kirista ya musulunta yayi daidai amma in musulmi ya zama kirista a kashe shi so da haka musulunci a gurin shi azzalimi kaga wannan menene munafinci in kaji ana maganar munafikai sune irin wadannan to akwai su da dama wanda zaka suna ganin cewa musulunci ya dora mabiyarsa abubuwa masu wahala ya takura su abin da yake kamata shine mutane su tsara musulunci yadda zasu gudanar da rayuwarsu to kaga wannan la shakka duk wanda ke da wannan aqida wannan aqidan kafirci haka nan kuma wanda ke ganin cewa da tsarin Allah da tsarin wanin Allah duk wanda kaga dama ka dauka kai aiki da shi yayi shi fahimtar sa kenan cewa ko ka bi dokokin Allah ko ka bi dokokin wanin Allah duk daya ne zabi ne abu ne demokradiya ake yi kana da right kana da right na ka zabi irin rayuwar da kake so to shi ma wannan la shakka cewa kafirci ne kuma shine ma'anar fadin Allah subhanahu wata'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba to wannan sune kafirai masu waɗannan aqidun guda biyu kenan ko dai wanda ke ganin hukuncin wanin Allah ya fi hukuncin Allah ko kuma hukuncin wanin Allah yana daidai da hukuncin Allah to la shakka cewa wannan kafiri ne to amma wanda ya dauki hukuncin wanin Allah yayi aiki da shi amma kuma ya gamsu cewa hukuncin Allah da na manzansa sune gaskiya wannan hukuncin ƙarya ne amma saboda san rai ko saboda neman duniya ko saboda kwadayi na mulki ko na dukiya ko wani abu mai kama da wannan sai ya rufe ido sai ya dauki hukuncin ya kai mazabu ya kyale littafin Allah da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan shi bai kafirta ba sai dai sunan shi fasiki shine ma'anan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun idan a cikin hukunce hukunce da sabanin da ke tsakankanin mutane mutun ya gamsu cewa dokan Allah ita ce gaskiya ita ya wajaba a bi amma in ya daure aka bi ta yanzu to shine zai koma kasa sai ya rufe ido kawai sai ya bi dokan wani Allah to wannan shine ma'anan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun kila an fahimta dan haka ba hukunci ɗaya suke da shi ba akwai kuma wanda zai bi dokan wani Allah alhalin an tursasa shi kamar yanda yake a babin da'a an tursasa shi an matsa masa ba akan zabin shi bane to irin wannan yana da hanzari a wurin Allah subhanahu wata'ala matakar da zuciyar shi tana cike da imani man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم wanda zuciyar shi tana tsada gaskiya tana tsada Allah da manzansa yana tsada hukuncin Allah amma an tursasa shi sai ya dauki hukunci zuwa ga wani Allah to irin wannan yana da hanzari a wurin Allah subhanahu wataala kila mun fahimci wannan bambance bambancen da kyau idan ka fahimci wannan zaka warke daga miyagun aqidoji da dama waɗanda yake akwai ire-iren su ma a wannan zamanin wanda zai ce maka duk an taro an zama dagu saboda ba hukunci da littafin Allah ba tare da tsayawa ya tantance waɗannan masalolin ba shin mutun yayi hukunci da dagu irin wancan zubin na farko da muka yi magana ne ya yadda cewa dokokin wanin Allah yana gaba da dokokin Allah ko kuma ya yadda dokokin wani Allah yana daidai da dokokin Allah to kaga wannan la shakka kafiri amma wanda ya gamsu dokokin Allah sune gaba ko kuma su ya wajaba abi kuma su ne maslaha to kaga wannan babu yanda za a yi ka kafarta shi babu yanda za a yi ka kafarta shi illa an fahimci wannan idan mutun ya fahimci wannan tafasil din da kyau to zai huta daga miyagun aqidun boko haram khawarij kenan zai huta da wannan miyagun aqidun wanda yake sune ga sunan muna ganin su a wannan zamani namu Allah madaukakin sarki ya shiryata da mu Allah yake cewa subhanahu wataala alam tara ila alladhina yaz'umuna ashe baka ga wadannan wadanda suke riya annahum amanu bima unzila ilaik cewa lalle su sun yi imani da abin da aka saukar maka tun anan kaga Allah subhanahu wataala ya karanta su tun da yace yaz'umuna suna riyawa tun ana riyawa ne bima na ƙarya ce a cikin zuciyarsu ba abin da ke ciki ba kenan abin da ke cikin zuciyarsu suna ganin abin da Allah ya saukar a cikin Qur'ani da abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar suna ganin akwai nau'in ci baya a ciki akwai mutanen da suke ganin cewa Qur'ani da sunna babu civilization a ciki babu wayewa a ciki suna ganin idan aka bi Qur'ani da sunna to ba za a kai ga ci gaba irin yanda Ingila da America da Faransa suka ci gaba ba haka suke da fahimta kuma duk cikan su wai musulmi ne to kaga waɗannan ko da sun ce mun yi imani da Allah mun yi imani da annabi ko da suna faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ko da idan an ce ashhadu an la ilaha illallah zasu ce wa ashhadu anna muhammadur rasulullah to a wurin Allah subhanahu wataala duk ƙarya ne tunda yace yaz'umuna ma'anan az-za'am shine riyawa abin da yake kawai kana fadi da baka amma babu hujja babu dalili shine ma'anan az-za'am sai Allah yace yaz'umuna suna riya cewa amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik kenan Allah bai karbi imanin ba imanin su bai yi ba irin su ne Allah subhanahu wataala yake cewa idza ja'ukum qalu amanna وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به akwai wadanda suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam su ce aman mun yi imani mu mumune ne amma sai Allah ya ce qad dakhalu bil kufri sun shigo da kafirci kuma sun fita da kafirci kaga Allah bai karbi imanin ba ke kuma ga su sun zo suna fada la ilaha illallah muhammadur rasulullahi amma kuma Allah bai karbi wannan imanin ba sune wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir Allah ka bi imanin su sai ya ce me wa ma hum bi mu'minin Allah shi ƙarya ne ba mummune ba me yasa ba su zama mummune ba saboda waɗansu aqidu jike cikin zukatan su ila an fahimta to da haka shine Allah ke ƙaryata irin waɗannan mutane wannan mutanen ba fa ana taɗin waɗansu mutane ne da kawai sai lalle a Makka a wancan lokacin ko a Madina za a same su ana magana ne fa akan cewa a gidanmu ana iya samun ne wannan aqida a gidan kuma ana iya samu in aka yi rashin dace ma mutum yana iya fada cikin wannan aqida yana ganin cewa dokokin Allah da hukunce-hukuncen sa akwai ci baya a ciki akwai fitina a ciki akwai tada hankali a ciki akwai hada rigima a ciki kila an fahimce ni dake in aka bi dokokin Allah ba za a waye ba in aka bi dokokin Allah ba za a ci gaba ba shi aqidarsa kenan to wannan ya faɗa cikin wannan aya da Allah subhanahu wataala ke magana yace yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka suna riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka menene aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar wa manzon Allah da alqur'ani an saukar wa manzon Allah da sunna وانزل الله عليك الكتاب والحكمة أن سوكر من ذا الله بسنة هكا نقوم أن سوكر من ذا الله صلى الله عليه وسلم دا من ذنشي دا أن نبتك دك سنة شوى من يدى من يدى شوى النبي محمد من ذا الله كاك سنة دا أن نبتك كينا دا من ذنتك من يدى شوى القرآن من يجرم الله من يسوكر من النبي من يدى شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينادي حديثي دا سنوني amma duk wannan kawai a baka bai shiga cikin zuciyarsu ba yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim ba sai yadda da wannan a cikin zukatansu ba وما أنزل من قبله كما من يدد أبين دعك سوكر كافن كي لتتفن دع الله سوكر مع النباوة باب ونا النبي فاتي سيد الله يباش لتاج ونا لتاجين صابون دسدون هكونشي ونا لتاجين ينا جدد لتاجين دون النبي يأيكيش أما باب وني منزوق وني النبي فاتي سيد الله يباش لتاجي musamman dai littattafan nan da Qur'ani yake fadin su at-taura da injila da zabura da suhuf ibrahim kaga Qur'ani yake fadin su a wurare daban-daban to duk suna riye cewa duk mun yi imani da wannan kenan suna imani da littattafan kuma suna imani da annabawan amma duk cikafa za'amuni kawai da baka ne babu wani dalili saboda idan da imaninka da waɗannan littattafan da waɗannan annabawan da gaske ne to da ka bi littafan kai hukunci da su ga ka bi annabawan ka aiki da shari'o'in su amma mujarradin kawai fadi da baka malam wani ina kaunan ka amma malam wani ya ce kai kai can ba kwa daidai a fahimta ba kwa daidai a aiki ba kwa daidai a zance menene gaskin cewa kana san shi kaga ya zama za'amu idan mata za ta rika cewa mijinta kullum my dear I love you kullum in zai fita gida sai ta yi mishi zikirin wannan so goma sai ta ce ni fa ina kaunanka wallahi inni uhibbuk ya habibi ya kaza uhibbuk ta yi da larabci ta yi da turanci ta yi da hausa zai ce to shikenan tunda kin ce kina so na da Allah ya ki dan yi min ki mani alali ce kai Allah bana san alalani bana so me kike so to tace ni na fi san a ci tuwo yace to ai tuwon ba ku gobe ma an zai fita tace ina kaunin ka ina san ka ce to Allah ya ki mun tuwon ne irin wanda kake jiya wallahi ni ba zan yi tuwo ba wallahi ni gauda zan yi in ta faɗa mishi wannan sai kai wannan so uku so hudu sai so biyar sai ya ce wallahi ke makaryaciya ne mai yaudariya na gane gara na kiki ko ba ka ba to ballanta na wanda zai ce wai yayi imani da Allah da manzanninsa amma kuma yana watsi da hukuncin Allah da na manzanninsa sallallahu alaihi wasallam Allah ce to riyawa suke yi abinda ko yasa aka gane riyawa suke yi yuriduna ayyata hakamu ila tawut suna nufin su rika daukan hukuncin su suna kai ma tawut wa kad umiru bihi alhalin an yi umuni da aka tarce ma dagut wa kad umiru an yakfuru bihi alhalin an yi umuni da suka tarce ma dagut to ku lura ana sai ya ce yuriduna suna nufin al-irada ta fito a ciki me ma'anar al-irada an-niyyatu wal-azm wal-iqdam shine mutum yayi ninya yayi azama da gaske ya kuma fuskanci abin da ya tasa a gaba wannan yana nuni akan cewa ashe ba an tafsasa su bane suna da ninyan yin haka akan zabin kansu kuma hakan yana burge su shi ya kafirta su kenan idan ba a sani irada ba mutumin da aka tarsasa shi yayi hukunci zuwa ga dagutu kaga babu irada to kaga wannan hukuncin na kafirci da munafinci bai hau kan shi ba tunda ce yuridu akwai irada irada kuma ita ce ninya mai karfi da kuma fuskantar aiki ga dangada ina an fahimta sai ya ce yuriduna ayyata hakamu ila tawut suna nufin su rika kai hukuncen su zuwa ga dagutu dagutu shine duk wani wanda aka bashi haƙƙin Allah kuma ya karba hannu biyu ya yadda ya zama dagut duk wanda aka bashi haƙƙin Allah na rububiyya ko na uluhiyya ko na sunayen Allah da sifofinsa aka dauki wannan aka bashi sai ya yadda to ya zama dagut ballantana kuma a ce shine ya kiranyi mutane ya ce ku zo ku bani wannan haƙƙin ya zama dagut shi wannan ko a babin abin bauta kaman waɗanda aka rika bauta musu kuma bayan Allah kaman gumaka irin salata da uzza kaman kuɗi ana bautan kuɗi a yanzu kamar zuciya kaga ana bautan zuciya afara'aita man yattakhadha ilahahu hawahu to duk waɗannan ma'budat ne in aka dauki haƙin Allah aka ba su waɗannan ababen sun zama dagut ko kuma matbu' waɗanda ake musu ake bin su kamar shugabanni kamar bokayi ai ana bin su an dauki haƙin Allah an ba su sun zama dagut ko muta'a wanda ake musu da'a in aka dauki haƙin Allah aka ba su ma sun zama dagut kamar malamai ba ma malamai da'a malami ɗaya sai ya samu dalibai 1000 ya ce duk ku miƙe tsaye kuma sai su miƙe ko zauna sai su zauna sai ya ce gobe ku zo karfe 7 sai su zo ko ba a yi haka dan haka malami muta'a ana mishi da'a ko shugaba mata ana mishi da'a in shugaba ba da doka ana bi ko iyaye suna ba da doka ko mai ko miji yana ba mata doka ce to waɗannan in aka dauki haƙin Allah aka ba su to sun zama dagut in suka yi da wannan haƙin Allah da aka ba su dan haka ko abin da ke da alaka da ababen bauta ko abin da ke da alaka da waɗanda ake musu ake bin su ko abin da ke da alaka da waɗanda ake musu da'a duk inda aka dauki haƙin Allah aka ba su to sun zama dagut ila an fahimci inda kyau to shine waɗannan mutane yuriduna ayyata hakamu ila taghut suna son su rika daukan hukuncin su zuwa ga dagut kenan duk wani wanda ya tsara wata doka ko ya fitar da wani ra'ayi ko ya fitar da wata fahimta kai kowane irin tsari ne an zai mace tsari ko kawanin ne dokoki ko waɗansu istilahat ne terminologist terminology haka ko wani a hawa wato fahimtoci ko ara ra'ayoya duk wanda ya fitar da wannan ya ci karo da na Allah sai kuma aka aje na Allah aka dauki nashi matakar dai ya gamsu da wannan to ya zama dagut wanda kuma ya bi wannan din matakar yana cikin waɗancan mutane guda biyu ya zama kafiri in kuma an tursasa shi ne yana da hangari a wurin Allah in kuma ya bi ne ba tursasa shi aka yi ba alhalin ya gamsu wannan abin ƙarya ne na Allah ita ce gaskiya amma dai duk da aka yi bi ya zama fasiki Allah ya ce qul umiru ay yakfuru bihi alhalin an umurce su da su kafirce ma dagut wa yuridu shaytanu ay yudhillahum dalalan ba'ida shaytan yana nufin ya batar da su bata mai nisa duk wanda ya aje dokan Allah da na manzansa ya dauki dokan wani Allah to hakika shaytan ya batar da shi bata mai nisa idan da kusa kusa ne ana sabon zai dawo kenan amma bata mai nisa mutum ya riga ya tafi Allah subhanahu wataala ka tsare mu wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah idan aka ce musu ku zo ku bi abinda Allah ya sauka wa ila ar-rasul ku bi abinda manzon Allah ya zo dashi ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa sai kaga munafiqai suna kauda kai suna juya baya anka suna barin ka sududan maf'ul al-mutlaq suna kauda kai suna juya baya da duk irin daman da suke da ita kana iya zuwa ka ce musu ku zo abi dokan Allah da na manzon Allah su ce ba za mu yi ba yasudduna anka sududa kana iya cewa a zo a yi kafa shari'an Allah a ƙasa sai su yi ta mata zagon ƙasa ya sudduna anka sududan suna kana iya cewa a zo a yi hukunci da shari'an Allah sai su je su zugo kafirai su zo su ce ba mu yarda ba yadda an fahimta ya sudduna anka sududan kana iya cewa a zo a yi hukunci da littafin Allah sai su ta fito da waɗansu aiboba na shari'a ko kuma aiboban al'umman musulmi wajen daidin su dakushe kaifin Allah subhanahu wataala akwai irin wannan ƙasar nan lokacin da aka ce za a yi shari'ar musulunci sai ga irin waɗannan shugabannin sun fito suna ta sukan musulmi suna ta sukan gwamnonin da suka ce za su yi aiki da shari'a kuma kyakkyawan zaton da muka yi waɗannan gwamnoni a wannan lokaci suna yi ne lillahi musamman gwamnan Zamfara a wannan lokacin shine mutum na farko ya fito ce zai kwanci da shari'an Allah kuma wallahi kikkawan zaton da muke mishi shedin da zamu bashi a gaban Allah kenan cewa yayi wannan lillahi ba maganar siyasa bace iya abin da ya bayyana mana kenan kuma iya hukuncin da zamu bashi shedin da zamu bashi kenan a wurin Allah kuma yayi abin da zai iya kuma ya canza tunanin duniya da wannan matsayin da ya dauka ba Najeriya kadai ba duk duniya sai da ta dauka duk duniya sai da ta dauka cewa ga wani gwamna ya ce zai yi hukunci da littafin Allah zai yi hukunci da shari'ar musulunci kai mutum ya fito ya faɗi wannan magwananta ne ko a anguwan nan ka faɗi wannan cikin musulmi zalla kai gwaninta ka zo ka ce yau ina iyayena da ƴaƴana da yayi da kanni da mata da saurukai da kowa ku sani cewa inal hukmu illa lillahi da aka zami hukunci da littafin Allah kai gwaninta ballantana a mataki na jiha wanda duniya sai da dauki wannan kuma karkashin wannan jihohi da dama suka ce su ma za su hukunci da littafin Allah wannan ya bude kofar akai ta karatun shari'a akai ta bude kofofin dalibai su je su gane addinin musulunci kasasan kafirai kuma su kuma suka bude wai musuluncin nan meye musuluncin wannan ya bude kofar kafirai da yawa suka musulunci wannan alkhairi to amma munafikai a wannan lokacin sai suka sai zagi sai aibantawa ya ce zai yi kaza to ai bai yi kaza ba to haka ake shari'an to kaza 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 to ai fattaqullaha mustafa idan ba za ka iya yi duka ba sai kai abin da ya samu idan ba zai ka samu dari ba sai kai kokari ka samu ko da 70 80 in ba zai yi ba abin ya fi karfin ka ka nemi ko 60 ko 50 ko ba haka kaidar shari'a take ba ma la yudraku kulluhu la yudraku jumluhu duk abin da ba zai a same shi duka ba to kar kuma a bar shi duka sai a samu abin da ya samu kana bin bashin naira 100 sai wanda kake bin bashi sai ya zo ce ga Allah kai hakuri 100 nan bai samu ba 70 ke kasa ganganci ne ka ce a je ka dashi Allah sai ka ci ku ganganci ne sai ka ce ayi 70 ya samu to kawo kaga in baka bani sauran 30 dina ba to haka je ka a kotu ko bai baka da baka kai ka rage sarfi haka ka'idan take ko da 10,000 ya kawo maka karba jinka an rage sarfi amma ka ce wallahi sai ka ci komai complete 100 nan to akwai wankai biyu biyu ba 10 ba 100 to haka ka'idan take so da haka sai ka ji wa'annan munafikan su ta sokan musulunci su ta sokan masu nufin su musulunci irin su ne zaka ji ko a Kaduna nan naji irin waɗannan mutanen shekarun baya ana batun cewa a zo ai shari'a suka ta kazanta shari'a suka ta kazanta shari'a in kun saurari tafsirai shekara 4-5 haka an ce yin wannan shari'an ma da yake su ma can umara khalifofin zamanin abbasiyya da umawiyya haka nan suka yi ta banna suka yi ta wane suka yi ta wane dole ne a zuko a bi dokokin kasa wannan dokokin constitution da muke da shi ai kasa ce aka zauna aka yarjejeniya tsakankanin kafirai na kudanci da musulmi da waye da waye da waye aka ce a zo ai kaza da haka wani ya zo ya ce ai musulunci wannan ma maganan banza ce haka suka yi ta nana ta wannan duk da kullum na yake jinsu in aradna illa ihsana wa tawfiqa har rantsuwa da Allah suke yi cewa ai mu muna son ne a daidaita ai wane ne ai wane ne ai wane ne shine Allah yake cewa fa kaifa idza asabatu musibatu lima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi musiba sai ta fada musu sai Allah ya kunce musu zani a kasuwa sai Allah tona musu asiri sai Allah ya kubgadda mummune su jiran musu su musu raddi kila ma ta kai ga har sai an yake su an kashe Allah ce to ina za su ya za su idan haka ta faru thumma ja'uka sai ka ji kuma sun zo maka يحلفون بالله سنعرن سوى الله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا مو والله تالله مو مناسا إحسانا مو مناسا كيو تتاواني مو با منا نفن وي مو توشيكو بني با منا نفن كذا بني منا نفن يقوى أبا شاكيش مسلمي أبا شاكي أنسو كافري أبا شاكي أنسو كذا 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 وتوفيقا مناسا أديري تأبو بوا ني أبو بوا سزما نوما الأكسا كر أسامو لكيشي كر أسامو كذا كر أسامو كذا masu cututtuka a cikin zukatan su kenan munafikai to shine abin da malaka kawo cikin waɗannan ayoyi sai yake cewa wa qawlihi da kuma fadin Allah subhanahu wataala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi
قالوا إنما نحن مصلحون إذن أكتشم منافقين لا تفسدوا في الأرض ككوي بناء بنقصا قالوا إنما نحن مصلحون سيكا جسنا شاء أي موما سجارين كما ريد تقرشن وانشان آيوين يفئي cewa in aka ce musu ku zo ku yi kaza sai su zo maka sana rantsuwa da Allah in aradina illa ihsana wa tawfika wallahi mu gyara muke nima muna son mu daidaita abubuwa ne to haka ne in aka ce mu munafiqai la tufsidu fil ardi ka kuyi banna a ban kasa banna shine a kwace da'a ga Allah zuwa ga bayin Allah a kwace hukunci ga Allah a mai da shi zuwa ga bayin Allah babu bannin ta kai haka wani aiki annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yi a duniya gyara islam ko ba gyara annabi yi a duniya ba to menene gyara ya samu mutane ne ba sa da'a ga Allah ba sa hukunci zuwa ga Allah sai kin yesu zuwa ga tauhidi zuwa ga imani saka yadda da Allah saka nutsu da Allah saka dauki biyayyan su da hukuncin su ka ba Allah da haka yayin da za a ce ma munafiqai la tufsidu fil ardi kada ku banna a ban kasa kada ku kwace da'an mutane ga Allah da manzansa zuwa ga hannayen shugabanni da wani Allah kada ku kwace dokokin Allah da hukunce-hukuncen Allah ku mai da shi dokoki da hukunce-hukuncen bayin Allah to sai ka ji mana suna cewa innama nahnu muslihun mu gyara muke so ne ba zai yiwu bane a ce wai dokan Allah kawai zai ba zai yiwu ne a ce da'a kawai ga Allah zai ba zai yiwu bane abubuwa sun caccanza zamani an ci gaba duniya ta faɗi so da haka dole ne in an yi da'a ga Allah dole ne a da'a ga wannan Allah in an yi hukunci da littafin Allah dole ne kuma a yi hukunci da ka'idoji da dokoki da mutane su fara mutan su mala ya kawo wannan ayan domin ya ƙara nuna maka ɗabi'an munafiqai babu wani wanda ke banna yana zuwa ya ce ni mabannaci ne duk wanda ke banna yana yin ta ne da riban gyara ayan can ta farko sun ce in aradna illa ihsanan wa tawfiqan qur'ani bai umarni da kyautatawa ba to sun ce kyautatawan suke yi kaga su a wurin su kenan ba mabannata bane wannan ayan an ce kar ku yi banna a bayan kasa bannan fa suke yi amma suna cewa inna ma nahnu muslihuna ai mu masu gyara ne to da haka wane ne kake tsammanin mabannacin da zai zo ce jama'a ni mabannaci ne jama'a yace jama'a shi shedan ne ka waye zai faɗi wannan ai duk wanda zai zo da bannansa sai ya mata riga ya mata wando da babban riga da rawani na gyara da mutunci to amma kai mummuni ka zama idan ka abudi duk mutum ya gama shiryo siyasarsa idan kai yana nan kyar kana kallon shi ya gama shiryo dubarbarin shi da wayensa kana nan kyar kana kallon sa saboda me ne saboda ka karanta Qur'ani da Sunna idan ka ya budi kila an fahimce ni Allah ka shiryatar da mu wa qawlihi da fadin Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Allah ce kada ku yi banna a ban kasa bayan an gyara ta bayan kasa ta yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gyara kasa ya sa mutane akan jahiliya da shirka da banna ba su yi imani da komai ba yu'minuna bil jibt wa taghut imanin mutane kawai da taghuti ne da jibt bokaye da masu sihiri ko mu a kasar Hausa nan kar ku dauko ma Laraba ku dauko a kasar Hausa menene dalilin da yasa Shehu Usman ya jihadi ya samu mutane ne da sunan rigar musulunci amma ba su yi imani da kuma sai shirka da bokanci da bid'o'i da sauransu ba akan wannan ne Shehu ya jihadi ba ai Shehu ba ya je ya yaki mutanen America da Ingila bane a matsayin kakarin America da Ingila ya yaki mutanen kasar Hausa ne waɗanda yake wai musulmi ne amma kuma shirka da bid'o'i da yadda da bokanci da sihiri shine abin da ya cika musu rayuwa to kaga a wannan lokacin banna ce ban an riga an gyara shekaru 50 bayan nan shekaru 50 kafin da'awan sunna ta bayyana galibin mutane idan suna neman mafita akan al'amuran su ne da kullum gurin wa ake zuwa wurin bokaye ne da yan goyi wurin bokaye ne a wannan lokacin ne nemi aka rikidar da bokaye sunayensu suka koma mala a yau idan ka ji mutum ya zo ya ce maka akwai wani malami a wuri kaza ka zo mu jin kai ka gure shi wani irin malami yake nufi boka ne dan boki su ne malamai a wancan lokacin ba su ce boka yi ba saboda me ne saboda wannan ka'idar duk wanda ke banna zaka ji ya ce inna ma nahnu muslihuna akwai malami a lokacin nan ne aka samar da maguzancin nan da Hausa ke cewa wai Allah ya ce kai tsafi ka samu lafiya ka tuba maguzanci ce a wannan lokacin nan ne sai ka ji an ce maka fa sai ka miƙe tsaye yanzu duk wanda ya samu wani shugabanci ko ya samu dukiya masu maka nasiha za su zo a matsayin nasiha ne za su zo suna gaya maka to sai fa ka miƙe tsaye sai fa ka miƙe tsaye me ake nufi da miƙewa tsaye sai ka nemi wani malami wanda zai rika maka aiki na Allah ne za su zo su ce maka to ka kiyaye azkar ka kiyaye karatun alqur'ani ka yi riko da adalci da gaskiya waɗannan su ne surrorin da za su baka tabbata da kuma kariya amma idan ka ji mutane na umma ana cewa ka miƙe tsaye ka miƙe tsaye ko kuma ka ji wani yana cewa wani ya taso ne a gaba sai fa da nayi da gaske na miƙe tsaye me yake nufi sai da yabi malamai idan ka ji iyaye suna ce ma yarsu to zaki je gidan wance da wance da wance akwai kishiyoyi sai kin miƙe tsaye suna nufin sai kin rikabin malamai shine ai malamai ake fadi ai ba a cewa gidan boka sai ya ce gidan malamai to wa'annan kazantan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tsarkake kasa daga gare ta ya tsarkake kasa daga shirka daga bid'o'i da kirkire-kirkire ya dauki al'umma da bayi ya maida su zuwa ga mahaifinsa Allah ya kuma dauki dokoki duka ga baki daya maida su karkashin dokokin Allah subhanahu wataala da hukunce-hukuncensa sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yazo ya bata wannan system din yayi fasadi a ban kasa ko ya duko bai yadda ba to shine malaika wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi bannin a bayan kasa bayan manzon Allah ya riga ya zo ya gyara ta wa qawlihi da fadin Allah afa hukmul jahiliyyati yabghun shin hukuncin jahiliya kuke nima mutane suke nima hukuncin jahiliya kamar inda na kawo a baya irin waɗannan ka'idu abin nan dokoki da tsare-tsare da ra'ayoya da makamantan irin waɗannan abubuwan wanda an gina su ne akan zalunci an gina su ne akan ƙetar haddi da banna ka ɗauki ka'idoji kawai na tattalin arziki wanda duniya ke tafiya a kai irin su gurguzu irin abinda na siyasa kenan na capitalism jari hujja ka gane duk ka ɗauke su dokoki ne ko dai ka ga dokan wanda yake mai ƙarfi ne kawai zai ta zama mai ƙarfi shi talaka yana nan a talakan shi ba zai farfado ba ko kuma ka ga ana kwace ma mai ƙarfi haƙƙin mallaka duka zalunci to ka hada shi da dokan Allah wanda ya gido a tsakan adalci da maslaha da dukkan alkhairi shine Allah ya ce afa hukumar jahiliyyati yabghun mutane hukuncin jahiliyya suke nima ba sa faɗe dokokin Allah da hukunce-hukuncensa yace wa man ahsanu min Allah hukuman wane ne yafi Allah kyautata hukunci ala ya'lamu man khalaqa Allah fa shi ya halice mu ya san abin da ya dace da mu ya kuma tsara mana yadda zamu gudanar da rayuwa to akwai wanda yafi Allah sanin wannan akwai wanda ba su amsa ba akwai wanda yake Allah sanin abin da ya dace da bayansa to shi yasa sai Allah ya ce la qaumin yuqinu amma ba kowa ke gane wannan ba sai mutane masu yaqini ina fatan Allah ya sa ku na cikin masu yaqini mali shi an Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma daga sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As jajirtaccen nan gurin ibada ga Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana kira zuwa ga aidaa ga Allah ne ai biyayya a rika bautan Allah amma shi Abdullahi bin Amr bin al-As saboda bautan Allah shi har sai da manzon Allah ya rika cin mishi burki ka rage daddaren duniya sai ya sauke al-Qur'ani kullun azumi yake shi qiyamul layli ne kawai da bautan Allah har sai da manzo Allah zai ci mishi burki yace ka rige karatun qur'anin yayi yawa ka dawo duk wata ka rika sauka so daya yace manzo Allah a taimaka kamar yanda zaka je kana roƙon a taimake ka a baka kuɗi ya manzo Allah a taimaka min fi sabilillah a taimaka min a tsara min aka ce to sati uku yace manzo Allah da kuruciya na aka ce sati biyu sati daya aka ce kwana uku yace a je ba ni koda kwana biyu aka ce kwana uku kar ka sauke qur'ani kasa da kwana uku azimi kuma fa ai kullun niki aka ce ka daina a wata kai uku kawai ya isa yace manzo Allah taimaka mu aka ce to a ƙarshe dai ka riƙa yin azumin annabi Dawud kai yau ka sha gobe to haka sayyidina abdullahi bin amr bin al-as yake sai da mai musulunta kafin baban shi radiyallahu ta'ala anhu to yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yu'minu ahadukum imanin dayan ku bi inganta ba bai cika ba hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi har sai ya zama san ransa yana bin abin da nazo da shi salawatullahi wa salamu alaihi da aka babu wanda imani shi inganta har sai ya zama abin da ranka ke so yana bin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mai wanda manzon Allah ya so da shi qala an-nawawi al-imam an-nawawi yake cewa hadithun sahihun wannan hadisi ne sahihi rawainahu fi kitab al-hujjati bi isnadin sahihin mun ruwaito shi da isnadi ingantacce a cikin littafin hujja ala tarikil mahajja na abul fath nasr bin ibrahim al-maqdisi shi ne yake da kitabul hujja ala tarikil mahajja al-imam an-nawawi ce wannan hadisi ne sahihi sai dai malamai sun ci gyaran al-imam an-nawawi sun ce wannan hadisi da'ifi wannan hadisi isnadin sa da'ifi ne ba sahihi bane bayan ga shi al-imam abu an-nasr abul fath an-nasr bin ibrahim al-maqdisi haka nan ma akwai al-imam abubakar ibn abi asim dhahak bin makhlad ash-shaybani shi ma rawaito wannan hadisi a cikin kitabus sunna haka nan al-hafiz abu nu'aym shi ma rawaito shi a cikin al-arba'in amma wannan hadisi ne da'if kamar yanda al-imam ibn rajab yayi wannan bayani a cikin jami'ul ulum wal hikam hadisin yana cikin 40 hadisi in muku manta ba to wannan hadisi ne da'if amma ma'anan hadisin nan ingantacce ne ma'anan sa ingantacce ne ko da hadisin isnadin sa ya zama da'if qur'ani ya tabbatar da wannan da yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhkimuka fi ma shajara bainahum Allah ya ce ina wallahi mutane imanin su bai yi ba har sai sun maida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai hukunci cikin dukkan sabanin da suka yi kaga shine abin da wannan hadisin yake tabbatarwa da haka yanzu mun samu qur'ani ya zo tabbatar da wannan hukuncin da haka ko da wannan hadisin bai inganta ba ba mu da wani damuwa akai da haka imanin bai yi ba har sai ya zama sun hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da ke faruwa tsakanin su na sabani amma a yanzu in ana karatu kowa zai ga nan ba matsala amma yanzu ka bari addin Allah ya kyauta sabani ya hada da kai a lokacin nan zaka gane shin bin Allah da manzansa da sauki ko babu sauki shin imanin nan da ake cewa fala yu'minuna fala wa rabbika la yu'minuna shin imanin nan wasa ne ko gaskiya ne ka bari sai sabani ya hada ka da matarka a zo ana neman ai hukunci kaga cewa zaka iya risanawa ka hukunci da littafin Allah anan ne imani yake koko zaka butsare koko ke baiwan Allah zaki ce wallahi baka isa ba zaki butsare anan ne imani zai bayyana sabani ya hada tsakankanin gidan su wani da gidan su wani anguwan su wani da anguwan su wani anan ne za a gane imani ya inganta ko bai inganta ba amma yanzu gashi muna faɗi cikin karatu ana takabbara cewa imanin ɗaya daga cikin mu bai ba har sai mun zama mun hukunta manzon Allah cikin abin da ya faru tsakankanin mu to yanzu mu bari tukuna abin ya faru saboda sabani tsakankanin mutane wajibi ne dole ne ba za a taba zama duniya babu sabani ba kana komawa gidan sai kai sabani da matanka ko ba yi ana yi kowa sani ana yi tsakankanin wa da kani tsakankanin makwabci da makwabci ana sabani to a zo a aje qur'ani da sunna ya hukunci a lokacin nan ne wani zai ga ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba a ce mishi a haka shari'ar musulunci ta ce wani na iya bugan kirji ya ce to ba za a yi ba ko ba a samu anan ne imani yake الله كرففي مو. وقال الشعبي الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي كتوى كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوما أنصى مونسى باني سكن كانوا ونمنافقي دواني ونمنافقي دواني وشن دكتشن يهودا وا كون سمنا فقاي أي ما صليغا مسلمش أقائلا كمو مسلميني كون فينتا أقائلا مسلميني أما أباكا إيماني بيش بشكن سوشي ينصم kuma duk wai a matsayin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam to sai aka samu sabani aka samu kace na ci fa qala al-yahudi sai wannan ba yahudi sai ya ce natahakamu ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai ba yahudi ya ce mu kai hukuncin nan zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba a matsayin yadi shi a matsayin wai annabi bai ce annabi ba ni ne na faɗi sai ya ce mu kai hukunci zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam عرف أنه لا يأخذ الرشوة. شيب يهود أن ياسم من زن الله بيت شنهنجي. بيك ربنا شنهنجي ده شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بسكيا دي بسكيا دي. وقال المنافق شيكو ونم منافقين. سيتشي نتحاكم إلى اليهود. مجيم بقولن سلكين يهودا وكعب بن أشرف. سلكين يهود. شيذا أكيمه كن شنه. سبحان الله. لعلمه saboda ya san annahum ya'khuduna ar-rishwa suna karban rashawa da haka idan yaje zai dan bada na goro ai hukunci a bashi gaskiya fattafaqa ila an ya'tiya kahinan min juhayna to ba su yi ittifaqi ba shi ba yahudi ya ce aje gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam munafiki ya ce aje gurin ba yahudi kaga ba ittifaqi ba sai suka ce to mi mu kaka mu je gurin boka daga kabilan juhayna fa yatahaqa haka ne fa yata hakama ilaihi suje su kai mishi wannan hukuncin to a karkashin wannan ne Allah ya saukar da alantar allazina yasumuna wancan ayan da muka kawo a farko kaman wannan shine sababul nuzul na wancan aya haka nan al-imam at-tabari ya kawo a cikin tafsirin sa nan malam ya kawo inda ya shiru wannan bayanin ba amma al-imam at-tabari shi ya kawo a cikin tafsirin sa tafsirin tabari da isnadin sa kuma malamai da yawa sun inganta wannan riwaya wakila a wannan zancen bismillah aka ce nazalat fi rajulain wannan aya ta sauka ne akan waɗansu mutane guda biyu ikhtasama wanda suka yi husuma